Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon ƴa mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yayin da ake ci gaba da fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasashe musamman ma a Najeriya, inda sabon gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta gudanar da wasu sauye-sauyen da suka daɗa ta'azzara matsalar tattalin arziki a ƙasar, akwai buƙatar ƙullo da wasu dabaru da za su kawo sauƙin lamarin tare da bunƙasa yanayin tattalin arzikin mutane. Kamar yadda masu iya magana dai kan ce, hannu ɗaya baya ɗaukan jinka, kuma a duk sa'ar da mutane suka haɗa hannu sukan shawo kan duk wata matsalar da ta'addabe su cikin sauƙi. Zauren shirin Ciwon ƴa mace a yau a samu tattaunawa da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, malamar jinya mai ritaya sannan mai sasanta tsakanin mutane a al'umma, kuma mai ba da gudunmawa wajen inganta rayuwar mata, kan yadda kwamitin unguwa zai taimaka wajen magance matsalolin da ake fama da su a cikin al'umma cikin sauƙi, yayin da mata a Najeriya suka fada cikin wani mummunar yanayi sakamakon wannan hali da ake ciki. A ci sai a biyo mu domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin Ciwon ƴa mace.
Akwai mata masu aiki a nan Kano, nan samu wasu suke faɗa mun cewa ai duk matar da mamijinta yake mata cefa ne kuma tana aiki ƴar gata ce, domin yawa maza da yawa yanzu idan matansu suna aiki sai su ce tunda na bacci ki je ki aiki, bazan yi kaza ba, to dan suna so su kuma su samu na kansu sai su amince.
Kaje wannan gazawa ce, duk mai gida gazawa ce, saboda yau kike ta ne biyar nake dauka ta ga kishiyar sa, so tana samun abu. Yana ganin kamar a tsarin ta dauki albashi ya dauki albashi kuma dai ku idanun mu, amma da zai yi hakuri ya juya gudu ya rufe idan sa in ci gaba da abin da ya kamata, duk abin da mace ta samu a yake barewa, ko ya ce ayi ko bai ce ayi ba, kudin na tsakanin gidansa da ƴaƴan su su kare, to amma da yawa na sani da yawa wallahi maza suna wannan sai su saka miki wani abu ko ce ba sai ku raba keke da keke ba kunya, to wannan in ka tuna dai haƙƙin da ni na tuna ko wannan Allah ne ya dora maka daɗin zama shi zai ba ta kashe kudi ce baka amfani da shi a gidanka, amma wannan janyen da kai to kai ma zai sai za maka talauci, saboda ne saboda karin Allah Ubangiji abin da ya gaya maka cewa ga abin da za ka yi ci da sha da fatarwa da asusun sauran shi ne, to amma wani yana aiki sai ya ɗauke hannunsa da kan ƴaƴanta da kanta ita kanta sai ka kira samun kuɗi.
To a duk sa'ar da aka ce
ka kira sunan ka kai miji miki baka ce to me mijin.
To Hajiya, a duk sa'ar da aka ce akwai matsala ko tashin hankali, mata su suka fi shiga wani yanayi duk da cewa kai tsaye ba su ne abin yake shafan su ba, raɗaɗi abin ko kuma sakamakon abin duk a kansu yake karewa. Kwanakin baya ko kuma in ce har yanzu dai ana cikin halin da ake ciki na raɗaɗin matsin rayuwa bayan cire tallafin man fetur a Najeriya, ba daɗin ji cewa a ce mace da mutuncinta da kominta yawa ta bada kanta domin wai ta samu wani abu, to haiwa yayi har an samu maza wanda suke ma ƙarfafawa matan su gwiwa su je su samu musu abin, yaya kike kallon wannan al'amari?
Ai ba daga laci, ai ba hujja a al'adance a addinance a zamantakewa an ci amana, ka gurɓata iyalinka, ka gurɓata ƴaƴanka, ka gurɓata addininka ko ba kishi dan ni wani ba na zuwa da shi ba,
me yasa?
Ka kare mutuncin matarka, abinci Allah ne mai bayarwa, wannan abin ba yadda za a yi wannan abin ki ɗauke maka wani rarrabe, ba fa za a ba ta yanke talauci ba sai dai ƙara talauci, saboda ni shi kuɗin najasa ko ya ka sa shi a dukiyarka lalacewa take, in ka kare shi kuɗin najasa ka sa a dukiyarka ta yi gaba to ka ji tsoron ubangijinka, akwai wani abu da zai biyo baya, saboda gaskiya ba tsaramin kuskure ne abin da maza suke ba, wallahi na ji abin a kotu ma na ga da fizikal jira faɗa wani abu ya ban tausayi, dan to kika samu muku bana jindumin shinkafa nawa aka baki. To kin ga kudin abincin wannan ranar ne kawai, wai yaya za su kuma yake kidan ka dogara da Allah, Allah yana sarrafa kai, yanzu ba ga shi halin da ake ciki ba, tsaye kin taɓa mafarkin cewa wai ba ta rana ta kai 1,000 ko dawa 1,800, ai a mafarki ne wannan dubu mai muke siyansa, to yanzu wannan in ba Allah ba zai ci da al'umma, kuma har yanzu ban san cewa wannan a ce ya mutu saboda yunwa ba, wannan tantance ko ga da yunwa, amma Allah yana ta ɗauki to gaga ka dogara da ubangijin halitta da aji ai wannan in ko ya ce gidan ki to shi ba yi ni ke ba ki ba amma shi ke cikin ina da mahaifa a jikina kai da ba ka yi ka je ka yi in ka yi suka kama na sai mu ci kai da kai Allah ya dora wa ni bi Allah ya dora min ji ni mu wannan abu ba sai yake halaje yake har mun fa
Dazukin kin tabo batun samun committee na unguwa. Wace irin rawa irin wannan committee za ta taka wajen shawo kan matsaloli na zamantakewa, tarbiyya, mu'amala da kuma matsaloli na rayuwa kamar talauci da wa'ansu suke fama da shi kuma ta yaya za a iya taimakawa da wannan committee a unguwa?
Alhamdulillah. Kin ga yanzu ana misali kwamitin ɗin unguwa da ake yana da matuƙar mahimmanci fiye da kima saboda kin ga na ɗaya kin ga akwai kawurabi a ciki akwai matasa akwai magidanta akwai mai unguwa akwai mai kuɗi akwai babban ma'aikacin gwamnati akwai malamin asibiti akwai ɗan sanda akwai malamin makaranta idan aka zo aka haɗu wannan kowa koda abin da yake wakilta idan aka zo aka zauna saboda haka me ya matsalo da ugon mu idan mutum ya da matsala ba inda zai kuka amma in ya san da wannan kwamiti din zai zai kawo kuka ba hajji a wannan wata nake gaya miki wannan wata nake ciki na je sulhu unguwa biyu na zani da mata kuma alhamdulillah an ci shigara nawa ana nima a sulhu shigara wato an kasa amma ni na ji Allah ya bada sa'a to rashin intervention shiga
mediation shiga tsakani
shike jaraba amma in dai har za a hada wannan kwamiti din wani yana da wani yana da ilimin kaza wani yana da ilimin kaza to haka za a zo a gyara idan aka ce yanzu a tsakanin mu kai likita yanzu anan ana ba zara ce sun gobe yake damun mu to likita ya za a yi me ba me yake ka sauran nan ne ya faɗa musu to ya za a yi maganin sa me za mu mu gobe za ta yi mana kin ga an yi amfani da kamshi da wani ba sai a fito waɗansu da ƙarfin su wasu da kuɗin su wasu da kayan aiki sai a gyara wasu sai a yi maganin sauran idan aka ce malamin makaranta ne malamin makaranta ne matsalar makarantar nan ta kuru kuke ciki a cikin wajen kwaduwar nan taron naku akwai masu kuɗi akwai kafintoci akwai wayoyin nan sai a nemo su yaya za mu muna da kaza waya za a yi mu ci a musamman mu gyara sau da kacin dai idan aka haɗu din nan to a wannan wajen za a faɗa sai dole wani ya kawo kwanto ya yi to shi kenan ya kamata a duba makarantar da ne kake ba idan har ba za a kaje ko zai miji mutu ka gura babu kimar ka tsaya da canta nan kula da rayuwarka ta iyalinka shi ne mafi ala amma gaskiya akwai wayannan kuma wata da ta ci daɗi da a kowace na sani kake ta adda ba yadda za a yi ta shashayi ba ta komai ba ta da sana'a sai ta ji gurgurin madara ɗaya a cikin shi mace to ni ma da nake da nake nake da albashi ne kauri na sana'a nake wallahi da nake ba da gurgurin madara a shayi take ta wallahi tana sai ta ji gurgurin madara wana kan dai da Allah ba ta taimako sai na janye kamar ta zo a gida na taba zuwan nan fa a da fita sha shayin kauri wallahi ba ta in sha shayi ta rage wani raba ina wallahi zuwa wannan sai ta ji ne ba ya kullu daga ta ji ma ana ce to ni mai ba ke ci wannan ba to kin ganci ba da sana'a ya za ka rike ta kuma sana'a ta gwamnati sai zo a mulki ya rike wannan sana'a sana'a ba ba mulki a cikin ta ne ma halak ba ba mulki ko wannan sana'a in dai halatta ciya ce to wallahi zan yi ta da a ce na je na yi lauko na yi roƙo ko nufan sakanci gara a ce sana'ar ka za ta ce ayin mai sana'a mutum ne mutunci ne karamci saboda haka mata su kwanta da haka ka samu mutuwa ka soke girman kai in makociyarka ko kin ke kwanta da sana'a ka nemi ta inda wani abu za a yi da Allah da gudunar da gaba da ina samu wani abu da zarin da mutuwa ina aika to wani ma daga wani zara kwanta da ruwa sai da za ka koya ka iya ɗan tashin shi mai kyau daga nan kai ma sai ka zama wani abu sai ke daga wani ruwa daban-daban ana kama ka aiki.
Tome sauraro, ala tilas a nan ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ƴamace a wannan mako. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai duka ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.